شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك يا أمواء، السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da wannan maraice na Laraba 19 ga watan Rabi'u Nisani a shekara ta 1440 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 26 ga watan 12 a shekara ta 2018 miladiya. Wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Riyadus Salihin daga masallacin Abdurrahman ibn Auf wanda ke kofar Wambai a garin Kano. In ba a manta ba, makon da ya wuce muna karatu cikin babu taharimi sama'il ghibati, babin da yake bayani akan haramta sauraron gulma ko kuma annamimanci. Kuma mun cike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 1544. Za mu tashi hadisi mai lamba ta 1545. Malai ce wa anha, daga dai uwar mumine Aisha, Allah ya kara mata yadda. Qalat, tace, qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, ma azunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina shay'an, bana tsammanin wani da wani sun san wani abu game da addinin mu. Hafiz ibn Hajar yace, inna hadha الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه, wannan abu da ake magana cikin hadisi baya daga cikin zaton da aka hana. Domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin ayat suratul hujurat yace, ya ayyuhallazina amanu jitanibu katiran min adh-dhann, ya ku wadanda suka yi imani ku nisanci da yawan zato. To amma ga manzo Allah yace, ma azunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina shay, bana zaton wani da wani sun san abu kaza ko wani abu na a zo a gani game da sha'anin addini. Idan kana da rinjayen zato a kan abu, babu laifi idan ka tabbatar ko ka yi magana a kansa. Amma idan zatonka mai rauni ne game da abu, to ka ja baki ka yi shuru game da faɗin abin. Shi yasa malamai suka ce, az-zannu zannan, akwai zannun rajih, akwai zannun marjuh. Zato mai ƙarfi, wannan ana iya gina hukunci a kansa. Zato mai rauni, wannan ba a gina hukunci a kansa, ba ma a so in kana da shi ka furta shi. Kuma wannan bai ci karo ba da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waz-zann fa inna adh-dhanna akdhab al-hadith, a hirɗinku da zato, domin zato shi ne mafi ƙaryar labari. Ana nufin zato mai rauni, zato wanda yake bai da makama. Rawahu al-Bukhari, imamu al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi. Qala al-Laythu ibn Sa'ad, Laysu dan Sa'ad yace, ahadu ruwati hadhal hadith, daya daga cikin marwaitan wannan hadisi. Al-Imam Al-Layth ibn Sa'ad abokin karatun Imam Malik ne, kuma shi ma babban malami ne. Bal wasu malaman suna cewa Al-Laythu afqahu min Malik, Laysu yafi Malik ilimi, amma shi Allah bai yi ilimin sa albarka ba ta yadda ya yadu a duniya aka san shi. To me yasa suka ce? Saboda shi bai karantar ba, shi bai da almajirai, shi malami ne amma ya fi ƙarfi a fuskar kasuwanci, bai kafa makaranta ba. To shi yasa duk ilimin nasa kawai sai ya shiga rububi. Maliku kuma shi da yake ya karantar sai ya zama iliminsa ya yi tasiri, almajiransa sun yaɗa iliminsa a duniya. Amma ko shakka babu Lays ibn Sa'ad al-Misri suka ce ya fi Imam Malik ilimi. Tare suka yi karatu zamani ɗaya suka yi, kuma shi ɗan sarauta ne, yana da kuɗi masu nauyi a hannunsa. Sau da dama shi yake taimakawa Imamu Malik a kan abubuwan da suka shafi da'awa da aljihunsa, saboda shi Maliku ba yi da kuɗi, malami ne kawai. An ce wata rana Imamu Malik saboda talauci azara gidansa ya kwashe da rani ya sayar ya ci abinci, sai da Laysu ya samu labari daga ƙasar Misra ya turo masa da kuɗi, sannan aka mai da rufin gidan. To shi Laysu ɗan Sa'ad, ɗaya daga cikin marwaitan wannan hadisi, Allah ya ji ƙansa da rahama, yake cewa هذان الرجلان كانا من المنافقين وأن متاني قدابي دا من ذا الله يكي وأن ذا تنبس تنكومي دا الدين المباح يكي منافقيني منافرتن سيسا بس شقاء الدين دا قسكبا كما بس ميدا هنكلي سنكو يشبا سيسا من ذا الله يكي إنا ذا تندواني دواني بس سنونا أبا أشكين الديني با kudaka malamai suka ce wannan jin irin wannan baya daga cikin abin da aka haramta na tauraron giba domin wannan ba giba bace ba ginin magana ne akan mafirin jayin zato hadisi mai lamba ta 1546 wa an Fatimata binti Qais radiyallahu anha daga nana Fatima yar Qais Allah ya kara mata da qalat tace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ناجي وجن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نتي إن أبا الجهني حقيقة أبو جهم كو أبو الجهم ومعاوية دا معاوية أن أبو سفيان خطباني بسنزو زورتي وجينا إتما تشي سكا سامسا باني دا مجن تنفر كوية سكي تقيتها سكي أكو شيني سيتزو تقيا والنبي صلى الله عليه وسلم تشي مجينا نبايا من ربدشي سكي أكو نيس أكاني نادشي sai annabi ya ce to je kike idda a gidan Abdullahi ibn Ummi Maktum Abdullahi ibn Ummi Maktum sahabi ne makaho annabi ya zaba mata gidansa tai idda a can dan ta samu sakewa domin shi a gidansa dan ta tube hijabi ba matsala bane tunda shi baya gani amma duk gidan da annabi zai tura ta to ko ta takura wa mai gidan ko ya takura mata dan in za ta sake ta tube hijabi to shi mai gidan zai takura ita ma kuma in an ce ba za ta tuba hijabin ba duk zafi to ita kuma za ta takura sai annabi ya ce tafi gidan Abdullahi dan Ummi Maktum shi makaho ne baya gani a can zaki fi sakewa haki idda kike gama amma da sharadin da kin gama idda ki gaya mun kafin ki sake wani auren to shine bayan ta gama idda kuwa sai manema suka fito daga ciki akwai Abul Jaham akwai kuma Muawiya ibn Abi Sufyan to shine tazo take ga yawa annabi tace wadannan mutane guda biyu sun zo zawarci wajena fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da ita amma abul jahmi shi dai kan bazawarinki na farko abul jahm fala yadul asa'an atiqihi baya sauke sanda daga kafadarsa kalmar baya sauke sanda daga kafadarsa wata alkunya ce wata kinaya ce wani jurwaye ne da kaman wanka mai aiki ya mata ita a matsayinta na Balarabiya ta fahimci me ake nufi kamar yadda abun zai zo a fili a nan gaba kamar yadda waɗansu ruwayoyin suka bayyana a ce namiji baya aje sanda daga kafadarsa me ake nufi wannan wata alkunya ce wanda su Larabawa suke faɗa musamman a lokacin da mutum ya zo neman aure in aka faɗa haka game da shi to wani abu ake nufi kamar yanzu ne mu a kasar Hausa a ce wani mai hannun jarirai me ake nufi ko kaga ku kun san me ake nufi ko wa amma Muawiyatu shi ko Muawiya fa sa'alu kulla ma lahu talaka ne bai da kudi ai faqirun fi ghayatil faqri talaka ne na yankan shakku na duka da sanda an amfadi wannan da Hausa ya duba Hausa ya gane ma'ana dai talaucinsa ya kai inda ya kai to kaga wannan sai yake nuna a harkar neman aure dole ne maganar kuɗi ta fito shi yasa Bahaushe yake da wani karin magana mai ban mamaki yake cewa Allah yayi aure da mara kwabo yo in ba kaddara ba mai hada aure da talauci ita shi aure tunda Allah ya yi shi a duniya har a zamanin annabawa harka ce ta kuɗi duk inda zaka ji maganar aure sai Allah ya ce kuɗi bal ma wani wajen ya ce kuɗi fan taba sama wa ataitum ihdahunna qintaran kun ba su kuɗi fan taba sama malala gashin tinkiya wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan kaga an tabtabu bi amwalikum da haka dai harkar aure harka ce ta kuɗi ko da yaushe to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita wannan matar ta kawo masa shawara ne kuma ai mata bincike game da waɗannan zawarawan nata guda biyu wanne ne ya fi cancantar ta aura to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai soke mata duka wanda malamai suka ce wannan baya daga cikin gulmar da aka haramta domin ba ku manta ba muna togace wasu wajaje ne da ake yin maganar mutum a bayan idansa wanda wani zai iya dauka gulmace ko da gulmace amma ta halal to daga cikin irin wajajen lokacin da ka zo neman aure dole ne a je ai bincike akan ka kuma duk wanda za a tambaya akan ka dole ya faɗi gaskiya abin da ya sani amma kuma kai kuma kar kai amfani da damar daman akwai wani abu da ya hada ka da shi sai aka biyo ta wajen ka tambaya akan sa to shikenan abin ne ma ya samu wai mata falke ta haifi jaki sai ka kai shi kasa ka wanke ta kai masa wankin babban bargo kaga wannan ko shakka babu zalunci ne amma in ka tsaya akan iya abin da ka sani to magana ta kare to sannan ku duba ku gani Muawiya fa annabi yana auren yayyarsa uwa ɗaya uba ɗaya amma an biyo ta wajen annabi ana tambayar Muawiya za a bashi aure manzo Allah ya ce a wannan talaka ne talak ma'ana kar a bashi aure saboda matsalar talaucin sa kuma ku lura da kyau manzo Allah baya tuhumar waɗannan sahabban ta fuskar aqida ko addini a'a yanzu duk abin da ake magana magana ce ta ne mu'amala hulɗa tsakanin wani da wani ba hulɗa tsakanin bawa da mahalicci ba in magana tsakanin bawa da mahalicci ne ba su da matsala dan kada waɗansu waɗanda suke da aqidar zagin Muawiya su fake da wannan manzo Allah bai soki Muawiya ta fuskar addininsa ba bai soke shi ta fuskar aqidarsa ba bai soke shi ta fuskar biyayyarsa ga mahaliccinsa ba yanzu magana ce ta tsakanin mu'amalar mutum da mutum dan wani ya zama talaka laifinsa ne to amma dai dole in zaka auri mace talaucinka yana da alaka da ita dan akwai maganar sadaki zai yi babu kuɗi akwai maganar dawainiya za ta yi babu kuɗi akwai maganar kuɗin cefane za su yi babu kuɗi to kaga ita tana da alaka da samun ka da rashin ka mu lura da wannan kwarai da gaske duk lokacin da zaka je neman aure yana daga cikin abin da ya kamata iyayen matar su sani game da kai kuma kai ma ka sanar da su in ba su sani ba matsayinka ta fuskar tattalin arziki su san samun ka su san rashin ka in ma motar aro ka hau ka tafi ka ce to wannan motar da kika gani aro ta nayi ba tawa bace in kana da takan ka faɗa ka ce tawon bata kai wannan ba ko ba haka ba domin wata rana zai iya yiwa ka tafi a bata ka ba a ta aro wata rana zai iya yiwa wani ya ganka kana tafiya akan sai da kai ce wani ina za ka yi ce wallahi dan nan sagagiza ne ya karasa da kai to ita kuma abinka da mace da ta ga an aje ka a mota tana fitowa motar ta yi gaba sai ta ɗauka na motar direban ka ne kai kai ne mai mota dole ka tsaya ka gaya mata to motar nan ma da kika ga an aje ni a nan rago min hanya aka yi a kan sai da ta na taho kuma da komai in an yi shi a fili ya fi me ya fi lasting amma duk wata mu'amala da ka sani ba sai aure ba da mutum biyu za su yi ɗaya ya ƙoƙarin rufa ɗaya to Allah sai ya fita daga cikin harkar ƙarshe ku ba za ta yi albarka ba sawa'an kasuwanci ne ko ma menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa mai siye da mai siyarwa suna da cikakken iko na siye ko su fasa in dai bata kai ga sun kulla sun rabu ba dan an riga an kulla ka karbi kaya ya karbi kuɗi kuka rabu daga baya ka dawo to anan sai dai alallashi juna dan Allah ka yi hakuri nayi kuskure amma in ba a tafi ko ina ba tun a wajen sai kaga ka fasa sai ka ce rike kayanka kuɗi na yana hannuna na fasa ungo kayanka ba ni kayana na fasa to wannan kana da yancin wannan sai manzo Allah ya ce fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima in suka yi wa junan su gaskiya kowa ya fito ya faɗi ainihin sa gaskiya da gaskiya wai malam ya sai malam burika lahum fi bai'ihima sai ai musu albarka kai abin da ka siya yayi albarka shi wanda ya siyar ya samu albarkar dukiyar da ya samu amma fa in katama muhiqat barakatu bai'ihima amma idan kowa ya kokarin ya cuci dan uwansa kai ka boye gaskiya shi ma ya kokarin ya boye gaskiya kowa yana son ya wanki kowa muhiqat barakatu bai'ihima sai a kwashi albarkar cikin cinikin da haka shi Allah kullun yana so mu zamo masu yi wa junanmu gaskiya musamman a cikin hulɗa a cikin mu'amala a cikin abin da ya shafe ni ya shafe ka kuma wannan zai nuna maka gaskiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wani alakar cewa kanin amarya ko ba haka ba a yau in kana so ka keta alfarma to ka zama dan uwan amaryan ranka ya dade ko dan uwan mai ɗakin alhaji har mata sukan ce wai da in haifi gwamna gwandan haifi matar gwamna saboda alfarmar da mata suke da ita a yau mata yau su suke juya masu mulki su suke juya attajirai su suke juya malamai kai har talakawan ma da haka in ana so a cika da yaki a biyo maka tani ta wajen matarka da anyi an ce yayyayyaki aka bi ta wajen hajiya sai kaga yace ai to ba komai ai kai baka ai ban fahimta bane ana ga muku Imam Al-Auza'i ba ɗaya daga cikin manyan malamai fa wanda duniyar musulunci tana sahara musu wata rana kawai ya rufe makaranta yake an daina karatun a kama kafa da wancan a ce malam a dawo yace ba za a dawo ba a kama kafa da wancan a dawo a ce ba za a dawo ba a ƙarshe sai aka ba su likit aka ce ku tafi wajen malamar kawai aka je aka gaida matarsa aka faɗi matsala ta ce ko duk gobe kowa ya taho da littafi za a yi karatu gari yana wayewa a sallar asuba malam ya fara shela ina ɗalibai a dawo za a koma karatu da yake akwai ɗalibai masu jafa'i wani kawai ɗalibi bayan an yi karatu ya ce alagawa wani wai me yasa karatun nan da an yi a dawo an kama kafa da wani duk kowa ya gagara sai da muka kama kafa ta cikin gida sai ce laysa shafi'ul ladhi ya'tika mu'taziran mithla shafi'il ladhi ya'tika uryana yace ya ka hada ceto biyu ceton wanda zai zo da babbar riga da ƴar ciki da wando da ceton wanda zai zo ma ba komai sai ake san su ba ɗaya ba ne ba amma wannan tana nuna maka irin jajircewa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙanin matarsa ne amma yake a'a bai cancanta a bashi aure ba duk wani ɗan adam da ka sani a lokacin raha yakan ɗan saki hanya amma ma'aiki ne kaɗai ko a raha baya sakar hanya Abdullahi ɗan Amru ɗan As kullum zai zo gaban Annabi da alƙalaminsa da tawaddarsa da abin rubutunsa kwana biyu sai manzo Allah ya lura ya daina zuwa da kayan rubutu gabansa duk maganar da Annabi ya faɗa rubuta yake to sai wasu daga cikin sahabbai suka ce baka ganin wani lokaci akan koma raha manzo Allah ya ɗan zolayi wancan ayi raha ya zolayi wancan ayi raha kai komai sai ka rubuta har da rahar ayi raha ba sai an rubuta ba a raha akan ɗan saki layi haka shikenan shi kuma sai ya daina zuwa da kayan rubutu gashi manzo Allah yana lura da shi sai ce me yasa naga kwana biyu baka zuwa da kayan rubutu sai ce ai wasu suka ce min in an dan yi raha ana sakin layi sai ce wallahi ni wannan bakin duk abin da yake fitowa daga cikin sa gaskiya ne ko da raha ko ba raha manzo Allah har wasan kaka jika da kaka a ciki shi baya sakin layi wata rana wata kakarsa ta zo bayan sun gaisa yace kash sai dai tsoho baya shiga aljanna sai ta fashe da kuka to kuma ya kenan tsoho ba ya shiga aljanna sai da ya barta ta yi kuka yace kwantar da hankalinki ina nufin ba za ki shiga aljanna kina tsohuwa ba sai an mai da ki yarinya wannan ba raha bace kuma ba gaskiya bace wata rana manzo Allah ya kewaya kasuwa sai ya ga wani mutumin ƙauye to yana zolayarsa suna ƴan wasa sai ya rufe masa ido ta baya yace wa zai sai bawa ya zabura eh haka ya dan a wancan kalmar a wancan zamanin aka ce bawa fa ba irin yanzu bane wani sai ya kawo ma wafta yanzu nan ya dauka da gaskiyar ne ya juya yace wallahi ni ba bawa bane yace a bawa ne mana kai ba bawan Allah bane ka ga raha ce amma a cikin ta akwai me gaskiya da haka manzo Allah yace uktub fa wallazi nafsi bi yadihi la yakhruju minhu illa sidq ki gaba da rubutawa wannan baki da kake gani na rantse ma da Allah ba abin da ke fitowa daga cikinsa sai gaskiya a lokacin raha ko a lokacin gaske to da haka manzo Allah bisa ga irin waɗannan ɗabi'u wanda mu mukan saba wa gaskiya a cikin su shi baya saba wa kan gaskiya alfarmar kanin mata ta sai ta take gaskiya ko eh a shi yasa za ku ga lokacin da wata mata ta yi sata aka zo a nemi alfarmar ya kyale ta yace a ai ko ƴata ce Fatima ta yi sai ne mata ba wata alfarma ba sani ba sabo to da haka manzo Allah yake Muawiya sa'aluku lama lahu talakani ne yanka da wuka wanda babu bai da kuɗi a wani lafazin na Imam Ahmad da Muslim manzo Allah yake amma Muawiyatu farajulun taribun lama lahu shi Muawiya da kike gani da kika ce ya zo zance wajen ki to ki sani ba mutum ne wanda ya fitu da ƙasa talakani na talak to me wannan yake nuna mana ashe wannan yana nuna mana talaka yana iya zuwa neman aure da ai neman menene kyakkyawan fata ne ko ba ka cewa tunda ba ni da kuɗi ba zan tafi neman aure ba amma tunda ina nema ina nema a kasuwa kuma ina neman aure duk wanda ya riga samu sai ayi in kasuwar ta bude ba sai a daura auren ba amma fa ya zama manufarka da gaske tsakaninka da Allah auren zaka yi domin wani zai iya cewa ah to mu auyen bai da kuɗi kuma ya tafi neman aure eh auren shine ba a yi sai da kuɗi amma neman sa fa ana yi ba kuɗi daga baya in kuɗin suka samu sai a yi hadisai da yawa sun nuna haka ba sai mu auye ba kadai hadisin Sahal ibn Sa'd bin Sa'id yana cikin Bukhari da Muslim wata rana wata mata ta zo gaban Annabi tace ka aure ni ina son ka manzo Allah ya kallace ya kawo da kai alamar baya so bata yi min ba so ni sahabi ya zumbure ya tashi ya ce ni auren min da ita in kai baka so manzo Allah ya ce kana da sadaki ya ce a ban da shi ma indi ila izari haza sai wannan mayafin nawa kadai nake da shi ashe kaga dai wannan ya nuna sahabbai suna neman aure alhalin ba su da kuɗi amma auren ne ba a yi sai da me kuɗi zai iya yiwa a yi bashi daga baya a biya ma'ana sadaki ana yi ajalan ko sadaka dai manzo Allah ya soke Muawiya ya ce Muawiya talaka ne bai da kuɗi ma'ana kada ta damu da maganar auren Muawiya ita ba zawara ce yanzu ake so duka ɗauka ce sha yanzu magani yanzu inda budurwa ce sai a ce a bari sai ta yi gama makaranta ko sai ta yi kaza amma ba zawara duk wanda ya je neman aure wajen ba zawara ya san da shirinsa ko gobe ne ko jibi ba bata lokaci to da haka manzo Allah yace shi Muawiya bai da kuɗi ki daina maganar sa sa'alukul la mal lahu Dr. Abdul Qadir Irfan yace fihi dalilun ala jawaz zikr al-insan bima fihi inda al-mushawara wannan hadisi cikin sa akwai dalilin da ke nuna ambatan halayen mutum wanda aka san 100% yana da su in an zo neman shawara a wajen ka wannan ba gulma bace da aka kai ma da za a same ka a ce to wane muka je yana neman aure me ka sani game da shi sai ka tsaya tsakaninka da Allah ka faɗi gaskiya eh to na san kaza na san kaza na san kaza kuma wannan ya nuna a zamanin sahabbai suna yin bincike wajen neman aure kuma shi abin da aka fi ba da ƙarfi wajen neman aure shine addinin mutum da kuma me kyakkyawan mu'amalar sa ta zamantakewa ba wadata ko talauci ba matakar yana da abin yi to ba a cewa dole sai ya zama mai kuɗi sai ya zama ya mallaki kaza sai ya zama ya mallaki kaza in dai akwai abu ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayati li muslim a wata riwayar ta imam muslim wa amma abul jahmi shi ko abul jahmi da kike gani fa darrabul lin nisa'i ne yawan dukan mata ne an gane ko to kaga fassara kenan kana la yadau asahu an atiqihi baya sauke sandarsa daga kafadarsa ma'ana mai saurin hannu ne tare da cewa duka akwai inda yake halatta a aure amma ba a san yawansa duka ba wai ga mace ba ma har ga ɗanka ba a fiye so ba tare da yana da ranarsa a wajen tarbiyya amma kuma in yayi yawa yana ne yana cutarwa yana illatarwa to da haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata shi ko wancan abul jahmi da kike gani mutum ne wanda yake mai saurin hannu ga mace yanzu nan in mace ta yi masa abu ta ji a jikinta da haka in kin san zaki aure shi haka sai ki aure shi to kaga nan ma manzo Allah ya faɗi halayyar shi wannan sahabi wacce aka santa da shi aka san shi da ita bai da illa ta fuskar addini bai da illa ta fuskar aqida bai da illa ta fuskar kaza illar sa kawai shine yana da saurin duka wa huwa tafsirul li riwayati la yadau al afa an atiqihi imam an-nawawi yace wannan ruwayar ita ta fassara ruwayar da ta gabata wacce ta ce la yadau al-afa an atiqihi wa qila aw ana qaulin malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi da la yadau al-afa an atiqihi baya dauke sanda daga kafadar sa kasirul asfari me yawan tafiye tafiye wannan nan ma mata ba sa son haka musamman matan larabawa mijinta ya yawan tafiye tafiye ba sa so shi yasa zaka ga da yawan larabawa cikin garin makka aka haife su shekara 30 40 amma aikin haji da ake yi ɗan kwana kaɗan ba zai iya tafiya ya bar matarsa ba da haka sai ka tarar da su shekara 40-50 ba su yi aikin haji ba saboda matarsa ba ta so ya bar inda take kullum taya da tub ba a so a rabu da haka waɗansu malaman suka ce abinda annabi yake nufi da baya sauke sanda daga kafadarsa ne yawan tafiye-tafiye ne su kuma matan laraba ba sa san tafiye-tafiye yo ko mu nan din ma yanzu in tafiye-tafiyen suka yawa ai ba daɗi cikin da yawa daga cikin matsalolin yau da ake fuskanta tsakanin ma'aurata mutum ya tafi Lagos ya bar matarsa yanzu akwai wani kes da wata baiwa Allah ta zo ta same ni a gida mijinta ƴaƴansu shida amma saboda tsabar rashin imani irin nasa, in ka ganshi a gari yayi mata ciki, in ka ga ya dawo ya zo suna, in ka ganshi a gari to ya zo yayi mata ciki, in ya tafi sai suna. Yanzu kes din bai fi sati uku zuwa hudu ba aka kawo min shi, amma rabansa da garin nan ya wajen watansa bakwai tun azumi. Kuma da haka ake rayuwa, kuma da mun asali ba auren soyayya bane, ba san ta sansa take ba, man makala mata shi akai. Kaga wannan wani irin zalunci ne. Akwai da yawa daga cikin mutane da suke azabtar da mata da irin wannan, wanda wannan ya bada gudunmawa 100% wajen yaduwar zinan matan aure yau a cikin garuruwan mu. Mazansu sun tafi sun basu gwanda-gwanda ma a nan, ka shiga ƙauyuka, a ƙauyuka bala'i biyu ne, ƙila shi na binni zai iya bar mata abinci, shi ɗin ne baya nan, amma wani a ƙauye shi baya nan abincin babu, to da me za ta ji? Da me za ta ji? Allah ya kiyaye. Hadisi mai lamba ta 1547, wa an Zaid bin Arqam, an karɓo daga Zaid ɗan Arqam رضي الله عنه ألا يكارى مسيدا قال يتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من فتتارن من زن الله صلى الله عليه وسلم أهال تفيا أصاب الناس فيه شدة واندت أنا نير السمتاني أتكم ونن تفيا فقال عبد الله بن أبي لأصحابه في عبد الله بن أبي يتي دا أبو كنسا عبد الله بن أبي شيني شوقبا منافقا مدينة رأس المنافقين ورئيسهم شوغبان منافقيكم جاغورا منافرتي نمدينة فداك سيكي شواد أبو كنسا واند داما اندي زا ايت فيها توسوسكا مواريني ازونانسو دان صحبيسكا يقبدا النبي شيكما سيس جازو غا خوص يقبا خوص مقالي أبايا سنا قلما سنا زندم متاني كو انادي سكا مواري اداما a madinan ake warewa suke, in a majalisar annabi ne ma kusurwarsu daban, suna nan suna kallon mutane suna zindansu suna raɗansu. To da haka ana cikin tafiya, wacce tafiya ce mai matuƙar wahala, sai suka ja gefe suna hira da shi da abokansa, sai ce la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu, kada ku yadda ku ba da sisi ga waɗanda suke kewaye da annabi sai in sun watse sun bashi. Abinda ya faru shine fada ne ya shiga tsakanin wani sahabi dan Madina da kuma wani bako. To shi wannan sahabin dan Madina, ko in ce wani daga cikin sahabbai yan ƙauye da kuma wani munafiki abokin Abdullahi dan Ubay dan Salul, wanda suka zo suka shiga musulunci kamar da gaske amma ba da gaske ba. To shi wancan bakon ire-irensa daman akwai su da yawa a gaban annabi. Musulman da suka musulunta suka zo daga ƙauye suka zauna a wajen manzo Allah don su koyi addini da gaske suke tsakaninsu da Allah. Wata rana sai saɓani ya shiga tsakaninsu, shi wannan baƙon musulmin gaskiya sai ya taka ko ya ɓarawa da wancan munafikin wani abu, sai faɗa ya shiga tsakaninsu. To shi ne da shi Abdullahi ɗan Ubay ɗan Salul ya ji labari, sai ya ce to ku ƙyale su, ai sadakokin da muke kaiwa Muhammadu shi yake ciyar da su abinci da su, daga yau kar ku sake kai masa ko sisi, ku bar su su wahala su koma ƙauyukansu. La tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadu min hawlihi, kada ku sake ba su komai, shi ma kar ku kai masa komai don ya taimaka musu har sai sun tarwatse sun bashi. Wa qala, sannan ya sake cewa la in raja'na ila almadinati, in muka koma zuwa Madina la yukhrijanna al'azz min hal azal, madaukaka sai sun kori makaskanta, yan gari sai sun kori baki. To mai bada labarin yace fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidhalik, sai naje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kai masa labarin haka. Fa arsala ila abdullah ibn ubay, sai shi kuma annabi ya aika yace a kirawo abdullah dan ubay din. Abin nufi shi babba a wani lokaci tsaigumi zai iya zuwa masa game da wani daga cikin na ƙasa da shi, wani ya zo ya ce maka wani ya ce kaza, wani ya ce kaza. To idan irin haka ta faru ba za ka rufe ƙofa ka ce ba za ka saurara ba, amma sai ka bincika. Kun ga gulma ce aka kawo a figar gulma, an ɗauko maganar wani an kawo wa annabi, wani ya ce kaza a kanka, ya ce kaza a kanka a bayan gidanka, to annabi bai ce eh ba, bai ce a'a ba. To anan sai malamai suka ce abinda yasa manzo Allah ya bai ce eh ba, bai ce a'a ba, amma ya bi sahu saboda wanda aka ce ya fada din an san zai iya fada. Irin abinda ba kake cewa wai za a rina an sace zanin mahaukaciya, an san zai iya fada, domin halayyarsa tana nuna cewa zai iya gaya wa annabi bakar magana, dan ba mutumin kwarai bane ba. To amma duk da haka bari ku ga adalci irin na annabi, da aka zo aka gaya masa maimakon ya ce eh ai ko zai yi ai kaza kaza, ya haushi da fada a'a. Da haka baka gina hukunci akan abin da ka sani na halin mutum, in dai da halin ka bincika sai ka tsaya ka bincika, dan wani kuna sabani da shi, wani kuma yazo yace ai wani da baka nan ya duddura ma a shar, karka dogara da cewa to ai da man kuna sabani, ai da man ba jituwa kuke ba, a'a yanzu an zo maka da wani abu da yana bukatar sai ka yi ni sai ka yi bincike. Da haka manzo Allah da aka zo aka gaya masa cewa Abdullahi dan Ubay dan Salul ga abin da ya faɗa game da kai, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika aka kira shi, da ya aika aka kira shi fa fa'alahu, sai ya tambaye shi fajtahada bi yaminihi ma fa'ala, ko fajtahada yaminahu ma fa'ala, ya kai makurar rantsuwar da zai iya yi cewa shi bai faɗa ba, ya rantse ya kuma rantsewa iya abin da zai iya yi na rantsuwa ya yi ya ce shi bai ba. Fa qalu, sai sahabbai sauran suka ce kazaba zaidun rasulullah, zaidu dan arkama yayi wa annabi ƙarya, ya ce wani ya faɗi magana an kira wani an tambaye shi kuma ya rantsa ya ce ƙarya ne. To yanzu kaga zaidu ya shiga wani mawuyacin hali, shi tsakaninsa da Allah ya san gaskiya ya faɗa, to amma wancan ya rantsa ya kubutar da kansa. Fa waqa'a fi nafsi mimma qaluhu shidda, zaidu ya ce abin da suka faɗa game da ni na cewa na yi wa annabi ƙarya, sai ya sa na ji ba daɗi a zuciyata. Hatta anzalallahu tasdiqi, har sai da Allah ya saukar da ayoyin da suke gaskata abin da na faɗa, cewa ni ne mai gaskiya, shi ko wancan ƙarya yake. Shi ne sai Allah ya saukar da idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, har izuwa humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu walillahi khaza'inu samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azz minha al adhal walillahi al izzati wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mana dai Allah ya tona asiri cewa abinda zaidu yazo ya faɗa mutumin can ya faɗa da gaske ne ya faɗa, rantsuwar duk da yayi ta ƙarya ce ba ta gaske ba ce. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم, sai daga baya sai annabi ya kira shi Abdullahi dan Ubay dan Salul din da ƴan tawagarsa munafikan baki daya, manzo Allah ya kira su dan su zo su yi nadama su tuba, Allah ya yafe musu. To amma sai suka ce ba ma bukata, shine Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum, in an ce da su ku zo annabi ya roƙa muku gafara Allah zai yafe muku, sai su ce ba ma bukata, ba ma bukata, shine lawaw ru'usahum. Muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi. Abinda wannan hadisi yake nunawa ba laifi bane in an kai wa shugaba labarin wani abu da yake faruwa a cikin mutane wanda shi ba zai iya sani ba, to amma in abin ya shafi haƙƙin wani kada ya saurin ɗaukar hukunci sai ya bi diddigi ya bincika. Shugabanninmu na siyasa ne, shugabanninmu na sarautar gargajiya ne, shugabanninmu na addini ne, attajirai ne, wanda a ƙarƙashinka akwai wasu mutane da yawa, kowa so yake ya samu fada a wajenka, kowa so yake ya koshi ɗan uwansa don ya ɗaga. To lokacin da wani ya kawo maka magana akan ɗan uwansa, kar kai saurin yadda, kar kuma ka ce ba za ka yadda ba, ka bincika. An gane ko? Da haka wannan shine abin da manzo Allah ya yi. Imamun Nawawi yake cewa a wannan hadisi na Zaid dan Arqam akwai dalilin da ke nuna annahu yanbaghi liman sami'a amran yata'allaqu bil imam, duk wanda ya ji wani labari da yake da alaka da shugaba aw nahawahu, ko wani shugaba min kibari wulatil umuri, cikin manyan jagorori, waya kafu dararahu alal muslimin, kuma yana tsoron abin zai iya cutar da sauran musulmi, ayyuballighahu iyyahu liyataharraza min, dan mutum ya je ya faɗa dan ya kubutar da shugaban kuma ya kubutar da al'umma da abin zai iya cutar da su daga baya. Sannan Imam Nawawi yace wa fihi manqabatul li Zaid, cikin wannan hadisi akwai darajar Zaid dan Arqam. An gane ko? Domin an ƙaryata shi Allah ya goyi da bayansa, ya wanke shi. kuma wannan hadisi ko shakka babu karara yana nuna manzo Allah bai san gaibu ba da ya san gaibu ba buƙatar sai aya ta sauka ta gaya masa manzo Allah yayi aiki da abin da yake na zahiri irin abin da Allah ya dora bayinsa akai na suna sanin zahirin abu amma batinin shi ya sani da haka da aka zo aka faɗa Zaidu ya faɗa inda annabi ya san gaibu zai ce daman na sani ai ba ma sai ka zo ka gaya min ba ko ba haka ba kuma manzo Allah ya yadda da abin da Zaidu ya gaya masa da farko Abdullahi dan Ubay shi ma ya zo ya rantse masa kuma ya sake yadda saboda wannan ya rantse wancan bai rantse ba kuma daga baya masanin gaibu kuma sai ya tona asirin shine Allah abin da zai dadda nuna maka haka tattaunawar da ta gudana tsakanin annabi da ɗaya daga cikin matansa ya gaya mata wani asiri ya ce kake gaya kowa kuma ta je ta faɗa daga baya annabi bai san ta faɗa ba amma Allah ya gaya masa wannan sirrin da kai da ɗaya daga cikin matanka kace ka ta faɗa ta faɗa wai za a sarra annabi ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd Allah ya gaya masa cewa ta faɗa manzo Allah ya dawo wajen ta yace ya sirrin nan da muka yi da kira ce kake faɗa kika faɗa sai ta yi deny wa ya gaya maka bata ce bata faɗa ba wa ya gaya maka to shi kuma dan ya nuna mata ya sani sai ce ai daga cikin abin da kika faɗa ma bakin ke kaza ba bakin ke kaza ba sauran ba sai an karasa ba da ta matsa ka gaya min wa ya gaya ma dan ita kuma tana tuhumar ɗaya daga cikin kishiyoyinta wacce ta gaya wa ila ita ta kawo sukar ta dan kuma ta samu matsayi ita ta danne ta qala nabba'ani al-alimul khabir sai ce ba kowa ne ya gaya min ba masani gwani ta fuskar sani shine Allah shi ya gaya mu shikenan magana ta kare haka ko kana so ko baka so in ka kalli waɗannan dalilan sun isa su nuna maka cewa sanin gaibu ya Allah hadisi mai lamba ta 1548 wa ana aisha radiyallahu anha qalat daga nan aisha Allah ya kara mata yadda tace inna hinda imra'atu abi sufyana haqiqa nana hindu yar umayya matar abu sufyan sarkin makka Allah ya kara musu yadda qalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ita hindu din ita ce mahaifiyar muawiya kuma ita ce mahaifiyar nana ramla bintu abi sufyan wace ce ramla bintu abi sufyan ita ce ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan surukar annabi ce uwar matarsa ce ta zo kai tsaye take kawo karar surukinta a mijinta surukin ma'aiki din wajensa an gane ko qalat tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna aba sufyana haqiqa mijina abu sufyan rajulun shahihun mutum ne mai kauro kauro shine abin da ya zama wajibi akan ka baka yi ballantana ma kai nafila idan aka ce mai gida yana da kauro to mu kaddara cewa kudin cefanen gidansa naira 100 ne to baya iya bada 100 sai dai ya bada ko 70 ko 80 sauran matar ta cika da dabarun mata an gane ko to amma mai kyauta shine mutumin da in cefanen gidansa 100 ne to zai iya bada 110 ko da 20 ko da 50 kaga wannan ya wuce marhalar wajibi har ya shiga ta me nafila to amma shi Abu Sufyan cefanen gidansa ma baya kai gejin ballantana ya dan karawa mace ce wannan ko za a dan samu wata bukata to shine matarsa ta kawo shi kara tace walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi baya bani abin da ke isata ni da ƴaƴayena illa ma akhadtu minhu sai dai fa in dauka ne ba da sani ba to kuma wannan yana nuna maka imanin ta daukar da take ita ba ta jin dadi in so samu ne kullun a bata abin da zai ishe ta in za a bata abin da zai ishe ta bata bukatar sai ta dauka da haka sai ta kawo kara yanzu inda wata matar ce ba yace ta handama ba tunda ta san ma inda ake ajewa kuma ba a san adadi ba in ta diba ma ba gane ha za a yi ba ko ba haka ba to amma ina sai ta zo take gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kawo karar da tai wajen annabi wannan bai isa ya shaida akan cewa mumina bace ta kawo kara wajen ma'aiki dan neman mafita da gaske in yi mata hukunci duk abin da ya faɗa daga nan magana ta ƙare wanda kuma wannan shine imani hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima ba irin munafikai ba wanda suke kawo karar ba wai dan su yadda da hukuncin ba bal ma wani lokacin in ba su da gaskiya ba ma sa so su kawo kara gaban ma'aiki يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ba kuma irin yahudawa ba wanda za su kawo ƙarar dan su ji ta bakin annabi ba dan su yi aiki da abin da zai faɗa musu ba wa kaifa yuhakkimunaka indahum at-tawratu fiha hukmullah kuma yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin haka Allah yake fa idza ja'uka fa hukum bainahum aw arid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakam ta fa hukum bainahum bil qist inna Allah yuhibbul muqsitin to amma ita ta zo ne 100% ta kawo ƙara tana neman hukunci kuma in an gaya mata daga shi magana ta ƙare daka tace illa ma akhassu sai dai fa inni na dauka wa huwa la ya'lamu alhalin shi bai sani ba to yanzu me ya kamata in ci gaba da yin hakan ko kuwa in daina in hakura da abin da yake bani to kaga anan ƙaran miji take kawa baya nan tana fadar wani abin da ba zai so a fada ba yayi kama da gulma amma gulma ce ta halal an gane ko قال في من ذا الله يتي دي تقضي ما يكفيك وولدك بالمعروف كي تقبل دوكم أبن دي إشيك دي أعينك بيسا دي كوتا تاوى أما دي من ذا الله يتي أكراوشي يمسا مغانا دي كي آآ هات واتا زوري دي دزما تند دي كنا إيا دوكا بايا غاني وا كما كنسان حالن ثاني ينزو إن كنشيكو يباكم بزي باكبا إن أنكراشي ينزو إلا أما سفدا كاريشيكو ما haushin kaza huce kan dami yazo kuma ya fada kin je kin tona masa asiri a wajen sulkin sa manzo Allah yake ci gaba da dauka amma fa gurgurdan bukata kada ki kuskura ki daukan masa kudi ki je ki zubin adashi ko ki je ki wata gudunmawa ta biki wannan ba hidimar sa bace in zaki wannan ki da kudin ki amma in dai hidima ce ta cikin gida to akan mai gida take in bai bada abin da zai isa ba kuma aka san in an taba ba zai gane ba ba wata fituna a taba ayi yanzu aka sha mamaki wani mai gidan bai bada kudin cefa ne isa she ba amma idan aka zo aka yi masa miya da nama da me ya ce ya tasanci ka ji son sata kuma ko tambaya ba zai ba idan aka samu cikon kudin kaga wannan ba daidai bane ba dan haka mata suna da damar wannan amma bisa ga ka'ida bil ma'rufi gurgurdan bukata gurgurdan abin da ya rataye a wuyansa ba abin da bai rataye a wuyansa ba muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito dr abdul qadir irfan yake istudilla bi hadha al-hadith ala jawab dhikr al-insan bima la yujibuhu idha kana ala wajhi al-istibsa'i wal-ishtika'i malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa babu laifi ai ambatan mutum a bayan idansa da abin da in yaji ba zai so ba amma in dan neman fatawa ne ko dan kai ƙara wa huwa ahadul mawadi'i allati tubahu fiha al-ghibatu yana daga cikin wajajen nan guda 6 wanda muka ce gulmata halatta a cikin su babi na gaba shine babu tahrimin namima babin da yake bayani akan haramcin annamimanci me annamimanci shine ka dauki maganar mutane daga wani zuwa wani da nufin bata tsakani an gane ko ka dau maganar wancan ka kaiwa wancan ka dauko ta wancan ka kaiwa wancan asti'aya kenan kai kawo tsakanin mutane dan bata tsakani da hada gurmi da husuma ka ce wani ya ce ma kaza wani ya ce ma kaza shi ma ka dau dasa ka je ka ce wani ya ce kaza wani ka kunna wuta tsakani to wannan haramun ne giba yi da mutum bayan idansa amma annamima daukan maganar wancan akai wancan a dauta wancan akai wancan a hada gurmi wancan mu ce da shi gulma wannan mu ce da shi annamimanci da Hausa an gane ko ma'ana dai duk abu ne wanda ya shafi maganganun mutane kuma a bayan idansu kuma akan abin da ba za su so ba addinin musulunci ya hana wannan saboda tabbatar da samun kwanciyar hankali da natsuwa da ƴan uwantaka da kaunar juna a tsakanin al'umma Imam an-Nawawi yace wahiya naqlu kalam naqlu al-kalam bayna an-nas ala jihati al-ifsad shine daukan maganganu tsakanin mutane da nufin batanci in ba da nufin batanci bane babu laifi ka dau maganar wancan ka kai wancan kila ta gaisuwa ce kila ta yabo ce an gane ko to wannan babu laifi kila da nufin sasanta su ne ma wannan babu laifi amma in da nufin batanci ne da bata tsakani to wannan shine ya haramta قال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي هماز مشاء بنميم ان غاني كو هماز من الحمض ابن زيد يتي كلمه هماز من الحمض allazi yahmazu an-nasa biyadihi wa yadribuhum, shine abinda bashi yake cewa ya fice Hammaz mai yawan ya fice. To shi ya fice shine tabo mutum dan ka nuna masa wani abu da nufin tsaigumi. An gane ko? Akwai mutumin da zai tsaigumi amma ba da baki ba, da me, da hannu, ka dan tattaba shi ka nuna masa can, ko ka dan masa sigina da ido, ko kai nuni da baki. Wannan dai shine ham, shine Ibn Abi yake alhamdu bil qawli ay bil qabi bil fi'li wal lamz bil qawli, yace wal lamaz min al lamz, kuma shi al lamaz bil lisan, shi kuma wanda yake yi da baki shi ake kira da lamaz. Shine Allah yace wailul li kulli humazatin lumaza, kaga humaza min al ham, lumaza min al lam, humaza me ya fice, lumaza me zinde, dukkaninsu aiki ne na gulma, aiki ne na annamimanci. Waqila al-hammaz alladhi yadhkuru an-nasa fi wujuhihim, wadan suka ce hammaz shine wanda yake ambaton mutane a gaban idansu. Wallammaz alladhi yadhkuruhum fi maghibihim, shi ko lammaz wanda yake ambaton mutane a bayan idansu, amma duk da nufin batanci. Waqila innal al-humaza alladhi yaghtabu bil ghiba wal-lumaza alladhi yaghtabu fil wajhi, wadan suka ce lumaza wanda yake gulma ta baki, lumaza kuma wanda yake gulma da fuska kamar sigina kenan. Wa qila huma sawa'a, wani kaulin aka ce duk abu ɗaya ne. Ubangiji da yana ambaton kafirai yace hammazin masha'in bin namim manna'il lil khair mu'tadin asim aw tullin ba'da zalika zanim an kana za malin wa bani, sifofi ne Allah ya ambata masu yawa, yake fallasa da tona asirin wani daga cikin kafiran Makka wanda ya tsaya wa annabi a gaba yana ta kokarin sai ya ci mutuncin ma'aiki. Haka Allah subhanahu wata'ala shi ma ya diramar dan ba da kariya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala ta'ala, ubangiji madaukakin sarki yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, babu wani abu da mutum zai furta da bakin sa face akwai mala'iku biyu daman sa da hagun sa, kowannen su raqibu atid, kowannen su raqibu atid. Raqib ana nufin mai lura, atid wanda baya barin inda aka aje shi, duk abin da kake yana sa ido kuma Allah ne ya aje shi, ba zai taba rabuwa da kai ba, duk inda zaka je kuna tare. Gabanin haka kalmar namim daga annamimanci, ai allazi yamshi bin namima baina an-nas li yusila bainahum, yuqalu namma yanimmu namman wa namiman wa namimatan, ai yamshi wa yas'a bil fasad. To da haka dai annamimanci haramun ne, duk maganar da zaka yi tsakanin mutane tana daga cikin abin da ake rubuta maka inna alkhairi ne ko na kishiyarsa, sawa'a da nufin gyara ko da nufin barna, zaka je ka amsa tambayoyi game da haka. Wannan shine ayoyin da malam ya mabudin kunne da su ta fuskar hadisai, hadisi mai lamba ta 1549 wa an Huzaifa radiyallahu anhu qala, daga Huzaifa dan Yaman Allah ya kara masa yadda yake, qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yadkhulul jannata namamun, mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba. Imam al-Jauhari yace namma al-hadisa yanmu yanmu wa yanmu, ana faɗa duk a larabci, imma bi kasri nun wa imma bi dammiha, da haka mai yawan annamimanci ba zai shiga aljanna ba. Daga namma al-hadisa yanmu al-hadisa yanmu al-hadisa, malamai suka ce akwai bambanci tsakanin al-qattat da an-nammam, domin a wata ruwayar manzo Allah yace la yadkhulul jannata al-qattat, anan kuma yace nammam, da haka suka ce akwai bambanci tsakanin an-nammam da al-qattat. Suka ce an-nammam alladhi yahduru fa yanquluhu, nammam wanda akai maganar a gaban idansa kuma ya dauka ya tafi ya kai ta can dan ya bata tsakani. Walqattatu, shi ko qattat alladhi yatasamma'u min haythu la yu'lamu bihi, wanda yazo ya kasa kunne ba a san yana nan ba kuma yaji yaje kai, wannan shine qattat. Amma dai duk aikin ɗaya ne, bambancin shine namamu a gaban sa akai zancan, qattatu ba a gaban sa ma akai ba, kasa kunne yayi ba a ma san yana ji ba. An gane ko? Malamai suka ce dukkan wanda aka yi zo masa da gulma akwai abubuwa guda shida da ya kamata ya yi, amma babu lokacin da za mu ambata waɗannan abubuwa daki-daki har guda shida. Manzo Allah dai ya ce mai gulma النميمي بزي شجاع الجنة با. متفق عليه إمام البخاري ده إمام مسلم كرويت وانا حديثي حديثي ما لم بعتدبو قريب يرد همسون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما دق عبد الله دان عباس الله يكارى مسي يده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين ياوشي توجه وسك أبر برا قدابي فقال سيتي إنهما ليعذبان للي وأن متاني بيدك يتكين قبر برا نن أني مسا عذابا الله يسندشي يوم عذاب قبر يجيب شيء إن با الله ببا أن دي إسيساني ذاك الله يسند من زن الله شوا وأن بيين نتكين قبر أني مسا عذابا أنغانيكو فقال سيمن زال وما يعذبان في كبير كما كسني با اكن وني ببان ابن ده بزاي بزاي يي يوا سراي ده سي ده شي بس اكي مسا عذابا معنى ابن با ابو ني وند دوله سي ده شي دان ادم زي راي با شي ني معنى في كبير بيان نفي شي ابن با ببب ني cikin laifuka a in karami ne ai karamin laifi Allah yana iya yace shi musamman ga wanda ya nisanci babban to daka wama yu'adzaban fi kabirin ba akan wani abin da ya zama tilasta sun yi shi za su rayu ba ake musu azaba kuma kala sai annabi ya fidda jawabi yace bala tabbas amma ahaduhuma daya daga cikin su fa kana yas'a bin namimati ya kasance yana kai kawo tsakanin mutane da gulma dan ya hada husuma wa amma al-akharu shi ko dayan fa kana la yastatiru min bawlihi ya kasance baya suturtuwa a wajen bawalinsa kaga wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa akwai azabar kabari kuma azabar kabari amrun gaibi al'amari ne na gaibu yanzu da zaka tona kabarin kafirin da yafi kowa duk kafirci a duniya ba zaka ji kabarin da wuta ba da zaka tona kabarin wanda yafi kowa imani a duniya ba zaka ji sanyi a cikin kabarin ba kenan abu ne wanda imani ne kawai zai yadda cewa akwai shi da azabar da kuma ni'imar da haka duk mun yadda mu akwai saboda Allah ya faɗa manzansa ya faɗa magana ta kare to sannan wannan hadisin yana nuna mana ga laifuffukan da suke jawo min azabar kabari daga cikin su akwai annamimanci gulma ka dau maganar wancan ka kai wancan ka dau maganar wancan ka kai wancan dan ka hada husuma tana jawo azabar kabari laifi na biyu rashin sitirtuwa a yayin bawani didda a wata ruwayar wa fakana la yastabri'u a wata ruwayar fakana la yastanzihu wanda dukkanin ma'anonin guda uku malamai suka ce kowanne ma'anar ta daban la yastatiru mutumin da in zai yi fitsari tun yana tsaye yake tuba wandansa sai al'aurarsa ta bayyana an gani sannan ya durkusa to sai wannan ya nuna ashe rashin rufe al'aura yana jawo azabar kabari tsaraici yana jawo azabar kabari ba wai fitsari a gaban mutane shine laifi ba amma ka iya sitirce al'aurarka ka iya yin yadda za ka yi fitsarin ba tare da tsaraicinka ya bayyana ba an fahimta ko ta yadda ake cewa wai dan wasa lafiya dan kallo lafiya to sannan abu na biyu ta ruwaya ta biyu la yastanzihu baya tsarkakuwa akwai mutumin da in yaje fitsari baya lura da inda zai yi fitsarin ta yadda zaka ga yana fitsarin a waje mai tauri fitsarin yana duko wajen yana dawo masa to wannan ma yana jawo azabar kabari wani kuma da yayi fitsarin ba zai tsaya ya tsane yayi tsarki ba zai tashi da ragowar fitsarin ya sa wandansa duk ya gaba dige masa a wando wannan ma yana jawo azabar kabari dan haka la yastabri'u baya kubuta ta yadda yana fitsarin yana dawo masa da ciki la yastanzihu baya tsarki mai kyau ta yadda kan ya gama fitsarin ya maida wandansa la yastatiru baya sitirta kansa ta yadda yana tuba tsaraicinsa ana ganinsa hujjarsa kuma shine shi zai fitsari tunda zai fitsari kowa ma ya ganshi to wannan kuma dukkaninsu abubuwa ne marasa kyau suna haifar da azabar kabari Allah ya tsare mu muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha lafzu ihda riwayat al-bukhari bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kuma wannan ɗaya ne daga cikin lafzan ruwayoyin bukhari qala al-ulama malamai suka ce ma'ana abinda ake nufi wa ma yu'adzabani fi kabirin ba wani ane musu azaba bane akan abu mai girma ai kabirin fi za'anihima wasu malaman suka ce a wajen su suna ganin abin ba mai girma bane amma kuma a wajen Allah mai girma ne wata sabuna hu hayyinan huwa indallahi azim wa qila a wani kaulin malamai suka fassara da cewa kadirun tarkuhu alaihima ba abu ne wanda rabanin sa zai musu wahala ba in sun so su daina yanzu sai kai gulma zaka rayu kaga ba sai kai gulma zaka rayu ba in ka so zaka bari to tunda kake bari kuwa zaka je ka tarar da azabar ubangiji subhanahu wataala Allah ya tsare mu me kake cewa a ayan dai wata wajen kama ruwa ko wajen tsarki a titi wanda zaka ga mutanen kauye da yawa sun fi irin wannan ka je kauye ka tarar da mutum gandare ran kato a gaban kowa ya tube hujjarsa yana wanka ko ya je wanki eh ko kuma kaga mutane wani lokaci a gefen titi direbobi musamman na motocin haya yayi fakin din motar sa yayi tsaya bakin titi yana kashi yana kallon ku wannan shine Allah ya kiyaye abinda muka bayyana yace assalamu alaikum Allah ya taimaki malam wa alaikum assalam Allah ya taimake mu baki da yace dan Allah malam wace addu'a ce ake yi wa iyaye idan sun mutu wacce ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai ba ku mamaki mace ce amma tana cewa addu'ar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ai alhamdulillah domin eh wannan kuma ita ce tsantsar soyayyar annabi addu'a ma kokari kake kai koyi da shi to ballantana kuma a cikin wani biki ko a cikin wani hidima ka manta da annabi kai gaban kanka ko ka yadda annabi baya yi amma kai kana yi kuma tare da haka ka ringa tutiyar wai kai ne masoyinsa da yawa mutane ba su damu su koyi annabi cikin sallah cikin azumi cikin zikiri cikin kaza ba kuma a cikin hakan soyayya take domin shi yace duk kuyi kamar yadda ku ga ina yi kuyi kamar yadda ku ga ina yi sallu kama ra'aytumuni usalli khudu anni manasikakum to addu'ar da ake yi wa iyaye da nassin alqur'ani da ransu ko bayan rayuwarsu shine rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira haka Allah yake ka rinka roka wa iyayenka gafara kana cewa Allah ka ji kan su kamar yadda suka rene ni ina karami duk da cewa aya bata ce sai sun mutu ba sawa'an kuna da rai ko bayan rai galibi sau da dama mun fi yi wa iyayen mu addu'a in sun mutu amma ba dalilin da ya nuna cewa sai sun mutu ake fara musu addu'a sun suna da rai kai te musu addu'a har bayan mutuwar su domin kai ibada kake yi lada kake samu kuma ko ba su mutu ba ai watan wata rana za su mutu kullu man alaiha fan kullu nafsin dha'iqatul maut sannan akwai addu'o'in da aka samu daga bakin annabawa su ne wa iyayensu kamar annabi Nuhu da annabi Ibrahim annabi Nuhu yace rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara kaga rabbi ghfirli wa li walidayya babu warhamhuma kama rabbayani saghira da haka kuwa iya wannan irin ta annabi Nuhu ka takaita ba kai laifi ba domin Allah ya kai koito mana ita ne dan mai koi an gane ko to haka annabi Ibrahim yace rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ka ji kaina ka ji dan iyayena da sauran mu'minai a ranar da zaka tsaye da sakamako da haka duk wannan addu'o'in idan mutun ya rike ne wa iyayensa insha Allah Allah zai karba sannan tace malam na sha azumi ina da ciki yanzu na haihu malam zan iya yin azumin ko ciyarwa zan yi tambayar ki ba za ta samu amsa ba sai mun sake miki wata tambayar kin amsa da kika sha azumi saboda kina da ciki me ya sha me ya jawo shan azumin haihuwar jinin jego in wannan ne azumi zaki a'a laulayin ciki tun gabanin jego shi yasa kika sha azumi in wannan ne ciyarwa zaki duk macen da ta sha azumi saboda laulayin ciki ciyarwa take duk macen da ta sha azumi saboda jinin biki to wannan kuma ramuwa za ta yi daidai hukuncin ta da mai haila tambaya ta gaba tace assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi wa alaikum assalam ni ma nagode in ne miki fatan alkhairi ita ma dai mace ce tace malam ina tare da wani saurayi na kuma dan uwana ne kuma shi ya ki fitowa mu yi aure kuma ya ki bari na ne yi aure da an kawo mun kudi sai ya dawo dan Allah malam ne ya mafita kafin in fadi mafita sai na fara miki fada ke ma baki so ki aure ba kuma baki so ki aure ba baki san cewa duniya ba jiran ki take ba tafiya take yi ba kya ganin mota da ta shekara ɗaya biyu sai ai sabuwar yayi to kuma haka ke ma fa mace sababbin yayi ake kullun kerowa ake yi in kin dauka yanzu yayin ki ake to ba dole bane shekara mai zuwa a yayin ki kuma yana da ra'ayi gobe zai iya canja wata shekara da aka kimanki da darajar ki ki aure a lokacin da ake yayin ki an gane ko tun kafin yayin wasu ya taso kannan ki suna nan ƴaƴan kawayen ki suna nan za su taso kuma baki saki ci zamanin ki ci zamanin su ba ba zai yi ba ki rinka kallon kanki sosai a madubi yadda kike a 2015 ba haka kike yau a 2018 to 19 ba yadda ake canja gwamnati haka ke ma za a canja ki in baki wasa ba haka ki yi kokari ki kiyaye kada ki yadda ya miki saki yadda babu ruwa mu ma maza ana daina yayin mu amma matsalar ku an fi saurin daina yayin ku kafin mu namiji sai ya dade yana cin duniyar sa da tsinke ba irin mace bane yanzu wani zaka same shi tun 1970 aka haife shi amma yau in ya ce zai aure budurwa zai aura amma baka isa ka samu budurwar da aka haife ta 1970 yanzu ta zo ta ce za ta dau saurayi sai da kyar wata ma wallahi ba zai dauku ba ko da to ya kamata mata ku gane wannan shi namiji sai ya tsufa da furfuransa ya je ya dauko budurwa sai arƙarsa ko ma jikarsa amma ke in kika kuskura kika yi ya kika yi jika to saurayi fa sai dai ki gani a ɗaki sai dai ki ji a jikarki an gane ko wai abin da Bahaushe yake cewa wai yaran sharban duniya da menene ai yare to kaga wannan shine abin da ya kamata mata su sani da haka abin da nake baki shawara ki gaya masa inda gaske son ki yake ya fito ku yi aure in ku dan I love you ne to ya ƙara wuta sai kuma ki nemi abokin aure ki auren ki cikin mutuncin ki da darajar ki in ta kama ki gaya wa iyayenki hasali ma ni ban ga laifin ki ba sosai da laifin sa ba sosai laifin iyayenku nake gani duk uba dattijo yaga an zo gidansa wata ɗaya wata biyu ana zance da isa ya kamata ya magantu ana ba ku labarin wani dattijo ba ya zo ya wuce yaga isa tana zance da wani saurayi yaga an share kamar awa biyu ta shigo washe gari ya sake ganin haka rana ta uku sai ya tsaya a kofar gida yace bawan Allah me kake gaya mata ne yace in labarin haihuwarka kake faɗa tun daga haihuwarka zuwa yau ya ci a ce ka gama yace to da haka yau ba zan bar gojen nan ba sai ka gama gaya mata komai gobe kuma sai dai mu shiga zancen aure amma hira dai daga yau an gama to kage dai a rahance a barkwance amma ya isar da sako in ba da gaske yake ba gobe ba zai dawo ba amma da yawa wasu iyaye su suna ganin in suka koran mata saurayi yau gobe to ai za ta zo ta rasa to ba gwanda ta rasa in dai irin wannan na tashan ba ne samarin shaho ko me amfaninsu abai da wani amfani in ya zo magana ɗaya biyu in da gaske zai yi magana aure amma ba da gaske yake ba to ya ƙara wuta ya tafi can takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah yace malam dan Allah ka ƙara yi wa masu sauraron karatu na gida da na makaranta bayani saboda mahaifiya ta ce idan za ta yi alwala da asuba in na ba ta ruwan zafi ta yi alwala sai ta ce ita da na sanyi za ta yi saboda wai ta ji a karatun ka ka ce yin alwala da ruwan sanyi lokacin sanyi ya fi lada da falala Allah ya ƙara wa malam lafiya to in na faɗi wannan kuskure na yi abinda hadisai suka nuna kyautata alwala a lokacin sanyi ya fi lada tare da cewa a kowane lokaci ana son kyautata alwala amma me yasa aka waru lokacin sanyi saboda lokacin sanyi rai bai fiye son taɓa ruwa ba jiki bai fiye son taɓa ruwa ba amma ba ta aka yi ba kana da damar yi da naɗumi kuma ka ƙi ka yi da na sanyi ba a ce haka ba addini yusur shi addini ɗan sauƙi ne mutanen da da mutanen ƙauye har yanzu su ne samun ruwan zafi zai musu wahala to kaga wannan ko shakka babu sakamakon sun rasa kuma suka daure suka yi da na sanyi za su samu falala da lada amma kai da kake binni ka samu ga hita ga kaza ka ɗumama ruwanka ka yi za ka samu ladanka na ka tsaya ka yi alwala da kyau kuma gashi ka samu sauƙi na ruwan ɗumi da haka hajiya iya ki yi alwalarki da ruwan ɗumi Allah zai baki lada insha Allah takarda ta ƙarshe ta neman addu'a yace dan Allah mallam ina neman addu'ar ka da ta ɗalibanka akan wata buƙata ta da nake nema ta alheri to muna fatan Allah madaukakin sarki ya biya maka da dukkanin sauran masu buƙatu cikin al'ummar musulmi na kusa ko na nesa na gida da wanda muke tare da su anan Allah madaukakin sarki ya biya mana buƙatun mu na alkhairi da abin da yafi ƙarfin mu Allah ya iya mana da abin da zai zama mana bala'i da hau a cikin rayuwa Allah ka tsare mu ƴan uwan mu waɗanda suke rayuwa a jihar Zamfara ya ubangiji ka kai musu dauki al'ummar Zamfara ya ubangiji ka kai musu dauki al'ummar Zamfara ya ubangiji ka kai musu dauki da dukkanin musulmi a duk inda suke a sassan duniya muna kira muna jan hankali ga mahukunta shugabannin mu na wannan kasa mai albarka waɗanda Allah ya danka musu amanar mu a hannunsu da su ji tsoron Allah su yi abin da ya dace dangane da abin da yake faruwa a jihar Zamfara musamman yanzu kaga dai mai mulki musulmi ne dan arewa kila inda ne sai mu ce arna ne suke kashe mu kila inda ne sai mu ce kaza sai mu ce kaza sai mu ce kaza yanzu ba mu ce ba amma dai muna kai kuka zuwa ga Allah kuma muna gama ku da Allah ku yi abin da ya dace muna gama ku da Allah ku yi abin da ya dace talaka a bashi ya ji da duka daya ya ji da abin da zai ci amma rayuwa a bace mai matakar kima da muhimmanci mutane suna cikin wahalar rayuwa kuma rayuwa ma tana nema ta gagare su ba ma lankaya wa kowa amma dai mun san akwai abin da masu mulki za su iya yi kuma su sun fi mu sanin bakin zaran da haka Allah kuma zai tambaye su ko ba dade ko ba jima da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su iko na su yi abin da ya kamata a ire-iren waɗannan abubuwa ba wani abu da zaka faɗa sama da wannan duk abin da zaka faɗa sun fi ka sani ba wani abu da zamu faɗa sama da wannan duk abin da zamu faɗa sun fi mu sani in sun yi Allah ya gani mu mun yi abin da muke iyawa na mu ja hankalin su idan kuma basu yi ba to Allah madaukakin sarki ya sani mun fita so kuma zai tambaye su duk wani abu da ake gani na rigingimu da hayaniyoyi da goguwoyi da suke tasowa na siyasa da kaza da kaza abubuwa ne wanda mafi yawancin da gangan ake shirya su da gangan ake shirya su dan biyan bukata ta wasu dan biyan bukata ta siyasa to amma Allah ba azzalimi bane kuma Allah baya bacci ko ba dade ko ba jima duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa wallahi akwai ranar da kowannen mu sai ya ji ya amsa tambaya zamu mutu in mulkin Allah ya bamu ma zamu mutu in ma ba mu ci mulkin ba zamu mutu kuma ayyukan mu dai suna nan an tattare mana kayan mu zamu je mu fuskanci Allah subhanahu wataala da haka dan Allah masu mulkin mu tun daga na jihar Zamfara har zuwa na tarayya Najeriya baki daya da kungiyar gwamnonin arewa wanda shi gwamnan Zamfara shi ne chairman na gwamnonin arewa baki daya to kaga kalubale ne a kansa da sauran abokansa gwamnoni na su taimaka masa wajen ganin an samu tsayayawa da sauki dangane da abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da salwantar rawuka wanda kullum wannan abubuwa suna ta faruwa Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah madaukakin sarki ya ije mana wannan musibu waɗanda suke da hannu cikin yi in suna da rabon shirya Allah ka shirye su idan ba su da rabon shirya ya ubangiji ka rike mana hannayensu rikewar da ka san ta dace da su ubangiji in suna da wata manufa mummuna game da mu in suna da rabon shirya ka shirye su ka gyara manufa